بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وأن مثلا شيء ميتارين البركة مثلا شيء أبو بكر الصديق بكينا بكر الأريب شكين قليل الله فيها بضم بلين جهة النسرة وأن يمجينا asabar daya ga watan Ramadan shekara na 1443 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda yayi daidai da 2 ga watan Hudu shekara na 2022 a kalandar miladiya, domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muke yi na watan Ramadan a wannan masallaci tun shekaru sama da 8 da suka wuce a baya. Muna jaddada godiyarmu ma Allah madaukakin sarki bisa wannan ni'ima da ya mana na raya mu magazagayowa na wannan wata mai albarka, watan Ramadan. A koyaushe musulmi suna farin ciki su ga cewa Allah ya musu tsawon rai sun shaidi wannan wata, saboda falala da ke cikin wannan wata, saboda baiwa da Allah yake wa mutane a cikin wannan wata, ta yadda suke duƙufa wajen kyautata aiki da ninka ayyuka na alkhairi, irin yadda ba a samun yi a wani waje ko a wani lokaci a wajen watan Ramadan. Don haka mai hankali mai wayo wanda ya san ya kamata shine wanda zai yi kokarin ribantar rayuwarsa a wannan wata, ya kyautata aiki. Shi yasa ba mamaki Annabi sallallahu alaihi wa sallam da mala'ika Jibril alaihi salam su dace wajen yin addu'an ala wadarai ga mutumin da ya riski wannan watan amma ba a gafarta masa zunubansa ba. Alhali ga abubuwa da yawa da Allah ya shimfiɗa wanda in mutum ya yi za a gafarta masa zunubansa. Na farko kansa shi azumi, in mutum ya yi shi ya inganta shi ya kyautata shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Duk wanda ya azumi watan Ramadan yana mai imani da Allah madaukakin sarki, kuma yana yin abin dan Allah, yana neman ladan Allah shi kadai, to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa gaba daya. To kuma babu abin da yake sa ibada ta zanto ta yi sauki sama da kaga kowa yana yi duk lokacin da aka ce ba kai kade kake yin abu ba to yafi sauki da ce kai kade zaka yi shi yasa ma Allah ya jawo hankalin mu da yau farlanta mana aikin azumi sai ya ce kutiba alaikum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum kamar yadda aka farlanta ma wanda suka gabace ku dan ku gane abun ai ba sabo bane kar ku dauke shi da wahala to a irin lokacin da kowa yake yin azumi dan mai kai bawan Allah yayin da kake ba za ka inganta shi kai shi dan Allah ba dan ya zanto sanadin gafarar zunubanka na shekarar gaba daya haka nan sallan tarawih sallan dare da ake yi shi ma abu ne wanda yana daga cikin abin da yake sauƙaƙa yin sa kasancewar ana yin shi cikin jama'a to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi ingantacce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda yayi tsayi wan dare na ramadan yana mai imani da Allah yana mai neman lada a wurin Allah shi ma za a gafarta masa zunubansa to dan mai bawa Allah zaka na zuwa tarawihi ba za ka inganta niyyarka ba ya zanto da ikhlasi kake yi ka halarto neman yarda da lada a wurin Allah idan ka yi wannan to shikenan bai da wahala mun ji nawa ake zuwa a yi sallar tarawihi annabi ya ce duk wanda ya salla a dare ya raya darurukan ramadan to an gafarta masa abin da ya gabata na laifuffukansa haka nan ga lailatul qadr duk garafata ne Allah ya bayar shi ma annabi ya ce man kama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayi wan dare a lailatul qadr in kana son ka samu lailatul qadr kai tsayi wan dare a goman karshen gaba daya ka samu lailatul qadr kai tsayi wan dare a lailatul qadr saboda tabban ɗaya daga cikin wadannan darajakin lailatul qadr to me yake da wahala da mutum ba zai bayar da lokacinsa ba kuma ku duba wata ɗaya ne kadai a cikin shekara dan haka muna jawo hankalinmu lallai mu ba wannan wata haƙƙinsa da waɗannan ayyuka na farilla sannan da ayyuka ma na nafila musamman karatun alqur'ani mai girma wanda mun sani gaba ɗayan mu watan ramadan wata ne na alqur'ani to amma fa mu gane wata ne na karatun alqur'ani da kuma kwaikwayon alqur'ani da fahimtar alqur'ani da aiki da alqur'ani qur'ani ba ya sauko a ramadan ne dan a karanta shi kawai ba ya sauke ne a ramadan dan a karanta shi kuma a fahimce shi bayan an fahimce shi kuma ayi aiki da shi ya canza maka rayuwarka ya zanto in kana da waɗansu ɗabi'u marasa kyau da ramadan ya wuce saboda alaƙarka da alqur'ani a ga cewa ramadan ya wanke maka waɗannan halaye marasa kyau da abinda qur'ani yayi wa magabatan farko kenan da ya sauka a watan ramadan kuma abin kirarin da Allah madaukakin sarki yayi ma alqur'ani kenan da ya faɗa mana cewa ya saukar da shi ne a ramadan cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan an saukar da shi ne a watan ramadan dan ya zanto shiriya ga mutane idan har baka shiryu da alqur'ani ba a watan ramadan to lalle baka amfana da rayuwarka da alqur'ani ba baka amfana da karatun alqur'ani da kake yi ba baka amfana da sauraron alqur'ani da kake yi a salloli na qiyamul layl ba dan haka malamai suke dukufa wajen bude tafsirai domin a ƙara wayar da kan mutane dangane da menene alqur'ani domin a fayyace wa mutane shiriyar alqur'ani dalla dalla su fahimta kuma su yi aiki da shi na sha faɗa mana bisa wannan dalili ne yasa a tafsirin mu anan wurin ba ma gaggawa mu kai ƙarshen sura ko mu kai ƙarshen sayi misali ko a ce mun sauke qur'ani a watan ramadan da tafsiri a shi qur'anin ba shekara ɗaya aka sauke shi ba an fara saukar da shi ne a watan ramadan amma fa sai da aka yi shekara 23 ana saukar da shi saboda me ana so ne ana jirsa ana daukan sa ana aiki da shi shi yasa za ku samu cewa sahabbai duk da karfin kokolwansu a ce maka irin Abdullahi ibn Umar ya shekara 8 yana haddace suratul baqara ko sayyidina Umar da kansa a ce ya shekara 9 ko 10 yana haddace suratul baqara ba haddace kawai ta lafza ko harufan suran ba haddan lafazin ne da sanin ma'anonin da kuma aiwatar da shi a aikace shine hadisi ya inganta wani malami da ya shekara sama da 40 yana koyar da alqur'ani mai girma yana cewa malamanmu wanda suka koyar da mu alqur'ani yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar Usman ibn Affan da Ubay ibn Ka'ab sun ce sun kasance idan ɗayansu ya koyi ayoyi guda 10 na alqur'ani to ba zai tsallake ba kuma har sai ya koyi me ke cikin wannan ayoyin na imani da aiki ba ko ya fahimci ma'anar ba har sai ya fahimci ma'anar ya ga me ayoyin suka ƙara masa na imani da kuma aiki na yau da kullum sannan sai je ya ƙara 10 haka to kaga ai ba za a haddace shi da wuri ba musamman a lokacin da yake sauka to maqsudin wannan maganan dai shine duk lokacin da mutum ya zo wajen tafsirin alqur'ani mai girma sai ya bude kunnensa ya tabbatar ya tashi da wani sako wanda zai amfani da shi don gyara wani labari na sana rayuwarsa ya zanto qur'ani ya shirye shi a wani abu wanda zai amfani da shi ya gyara rayuwarsa a watan ramadan da ma wajen watan ramadan to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin waɗanda za su ribashe alkhairin da ke cikin wannan wata mun saba mana tafsiri a wannan masallaci sati-sati a kowace juma'a sannan idan ramadan ya zo muna tsora ne daga inda muka tsaya Allah da ikonsa ɗan watanni wajen 5 ko sama da haka ban samu dama mun yi tafsirin na mako-mako ba muna fatan Allah ya yafe mana wannan tafriqi da muka yi dangane da littafinsa duk aikin alkhairi in an fara shi so ake adimanta a kai in ba da uzuri mai ƙarfi ba to amma ga shi ramadan ya zo da haka za mu tsora daga inda muka tsaya a can da fatar bayan ramadan ɗin ma za mu ci gaba kamar yadda muka saba Allah madauki sarki ya mana jagora tsarin tafsirin namu kamar yadda kuka sani shine tambayoyi ana rubutawa in ana da tambaya an rubuta yau in man karbawa ya gari kafin mai tafsiri sai mu karanta mu bayar da amsa sannan sai mu ci gaba da tafsiri to insha Allah haka za mu yi a wannan ma ana iya rubuta tambaya a takarda a kawo wanda ke da lambar mu kuma ta waya yana ma iya tura sakon tambayansa ta hanyar waya in ma SMS ko ta WhatsApp insha Allah in mun gani za mu karanta mu bayar da amsa gwargwadon abinda Allah madaukakin sarki ya hore mana tafsirin da muka yi na ƙarshe a nan wurin mun tsaya ne a aya na 263 haka ne yanzu za mu ɗora daga aya na 264 a cikin suratul baqara lokacin da muka kammala wancan aya za mu shiga wannan na ɗan yi waɗansu bayanai wanda sun kunshi a dunkule tafsirin wannan aya amma tare da alaƙanta wannan aya da sauran ayoyin suratul baqara gaba ɗaya zai kyau mu ƙara refreshing mind ɗinmu domin mu fahimci wannan ayar da kyau mun faɗi cewa babban malami Muhammad Abdullah Darazi da ya wallafa wani littafi mai ban ƙayi wanda ya kira shi annaba'ul azim nazaratun jadida fi i'jazil qur'anil karim sunan littafin annaba'ul azim yace nazari ne sabo wajen jaddada wato nuna gagaraba dan alqur'ani mai girma nuna kasancewa alqur'ani gagara koyo ne shine i'jaz to a cikin wannan littafi da yazo yana magana akan cewa alqur'ani gaba dayansa tsarin sa iri guda ne maksudin sa abu guda ne in kaga sura komai tsayinta to tana da wadansu manufofi duk inda aka bi uslubai da dama to ana bi ne domin tabbatar da waɗannan manufofi din shine sai bayar da misali da suratul baqara wacce ita ce tafi kowace tsawo a alqur'ani da girma ita ce kadai take da ayoyi 286 a alqur'ani kusan izu biyar ne sir to sai ce wannan surar duk da ta sauka a shekara tara saboda an fara saukar da ita ne imma a hanyar annabi zuwa Madina ko a Madina kenan dai za ka yi sura ce madaniya to kuma ayar karshe da aka saukar yana cikin wannan sura to an yi shekara wajen tara kenan ko goma ake saukar da ita don annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shekara goma ne a Makka a zance mafi rinjaye ko ya yi sha uku a Makka nan ya yi goma a Madina Madina nake son ce so a Madina to ta sauka a waɗannan jerin shekaru to amma jerin magana a cikin surar yana tafiya bisa kan manufofin surar wani bai fita ya tafi wani waje ba tsarin ya kai makura wajen nuna gwaninta to shine ce ta kunshi abubuwa guda biyar na farko muqaddima gabatarwa wanda ya bayani akan matsayin alqur'ani mai girma da kuma matsayin mutane dangane da alqur'ani wannan shine abinda aya 20 na farko suka kunsa tun daga alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi har izuwa inna allaha ala kulli shay'in qadir ayoyin 20 nan na farko suna magana ne akan matsayin alqur'ani da kuma yadda mutane suke da alqur'ani sai ta raba mutane gida uku akwai wanda suka yarda da alqur'ani sune almuttaquna huda lil muttaqin akwai wanda ba su yarda da alqur'ani ba karara ciki da waje wannan sune alladhina kafaru kafirai akwai wanda ba su yarda da alqur'ani ba a ciki amma suna bayyana a fili cewa sun yarda da shi domin su samu maslaha su ta duniya waɗannan su ne munafikai ka san mutane kenan dangane da alqur'ani tun daga lokacin har izuwa yau har izuwa tashin alqiyama sai manufofi guda uku manufarta na farko ko guda hudu manufarta wannan muqaddima ne sannan manufa ta farko shine kiran mutane gaba ɗayansu su zo su yi imani da wannan alqur'ani da abinda wannan alqur'ani yake representing shine musulunci tun daga fadin Allah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun har izuwa aya na 40 inda Allah madaukakin sarki yace qulna bihu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون زوا wannan aya Allah yana kira ne ga mutane gaba ɗaya su zo su rungumi wannan alqur'ani su yi imani da shi kuma ya kafa hujjoji akan gaskiyar wannan alqur'ani da kuma dacewar bautata ma Allah madaukakin sarki wanda ya saukar da wannan alqur'ani shi kadai ta hanyar dalilai da dama wanda yayin da muka yi tafsirin waɗannan ayoyin mun yi bayanin su dalla dalla sannan maksudin ta na uku na biyu shine kira na musamman zuwa ga ahlul kitab yahudu da nasara da su
kale
farna da suka saka a cikin addinan su su yi watsi da wannan farnan su rungumi addinin Allah na gaske wanda shi ne abinda Al-Qur'ani ya kwansa shi kuma wannan ya zo tun daga wannan aya na 41 da yake cewa ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun har izuwa ya bani isra'ila nan ta biyu ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ba ta biyu ba ta uku kenan ko an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون تكوننا كراني ما أهل الكتاب قد ألا ملو إن تركي يتنردسوا يتناتردسوا نئمومي ديمسوا دبتلشي لسكي تيمسا دأقومومي ديتمسوا tun daga zamanin babansu shi annabi Yaqub kenan ko shine Isra'il din har izuwa Yahudawa da suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam duk an kira su duk hujja da za su kawo na kin imani da Al-Qur'ani Allah ya kawo ya ba su amsa ya warware ta yadda ba su da wani uzuri in har sun fahimci wannan alqur'ani to dole su su yi imani shi ko kuma za su san cewa lallai suna kan fata ne sai maksudi na gaba na uku na wannan sura shine bayanin wannan addini na musulunci da wanda aka yi shi a dunkule sannan aka zo aka yi shi a fayyace shi ma an yi muqaddima inda aka fara kawo kissan annabi Ibrahim wanda shine kakan annabawa kakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah yake cewa idza bitala ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun aka bayar da labarin annabi ibrahim don ayyaddi mushrikan makka da suke tinkaho da cewa su jikokin annabi ibrahim ne kuma akan tafarkin su suke aka nuna musu cewa ƙarya suke sun juya sun canza tafarkin annabi ibrahim idan suna son su ga madarar tafarkin annabi Ibrahim to su bi wannan alqur'ani ga kuma yadda abun yake bayan Allah ya yi sharan fage sai aka dunkula musuluncin gaba ɗaya a aya na 177 laysal birr wannan aya ta laysal birr ta kunshi musulunci gaba ɗayansa daga nan sai kuma ta fito filla filla surat tana bayanin musulunci dalla dalla tun daga ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisas fil qatl al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa har izuwa ayan da muka tsaya akai wa in kuntum ala safarin falam tajidu katiban farihanun maqbuda fa in amina ba'dukum ba'dan فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ودنن ايوي tun daga laysal birr har zuwa nan sun yi bayanin musulunci dalla dalla in kaga abinda babu su anan to bayanin sa to an fade shi dai a dunkule sai dai ka nemi ƙarin bayani ko a dan waɗansu ayoyin ko a hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan maksadin suran na uku kenan sai manufar suran na hudu shine Allah ya dunkule a wannan aya guda daya aya ta 264 lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah wacce za mu karanta ta yanzu ita kuma wannan ayar mai take yi abinda take yi ta kunshi abubuwa guda biyu inji Muhammad Abdullah Garaz ta kunshi zabararwa abinda zai zabarar da kai ka bi shari'ar musulunci, ka yarda da imani kuma ka yi aiki na zahiri, sannan ta kunshi abin da zai hana ka saba ma wannan karantarwa na musulunci. Yake cewa wannan ayar kamar wato dan doka ne da aka saka a zuciyar kowane mu'mini. Mai aikin dan doka yake shine ya hana kai laifi, ya zagwarar da kai kai daidai, kuma in ka ganshi in kana tunanin ma laifi ka tsorata ka dawo ka daidaita. To wannan ayar kenan tana saka muraqaba da muhasaba, kula da Allah da yi kamar kana ganin sa, da saka a zuciya cewa ko yaushe yana ganin ka, yana jin ka, yana sanar da kai, kuma in ka kauce ba zai kyale ka ba. Wannan shine maksudin wannan sura ta hudu. Sannan karshe rufewa, rufewan shine bayani akan wannan abin da Allah ya ta faɗa, shin akwai wanda ya amsa wannan kira, su wane ne su, kuma me Allah ya tanada musu. Wannan shine abin da ayoyi biyu na karshe suka yi magana akai, suka rufe surar da shi, wato amana rasulu zuwa karshe, cewa eh lallai Allah da ya kira mutane an samu annabi da sahabbai da duk wanda ya imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun amsa kiran Allah madaukakin sarki. Sannan ga sun fahimci wannan shari'a da ya zo musu, sannan sun kuma gane mai Allah ya musu alkawari, sun kuma miƙa hannuwa sun roƙe shi, kuma ya gaya musu cewa ya cika alkawari. To wannan hoto kenan na wannan sura mai albarka. To inda muka tsaya yanzu ka gane alaƙar inda za mu tashi da inda muka tsaya. Mun ga magana akan imani, inda ake kiran mutane, ake cewa banu Isra'ila su gyara addininsu. Wannan abin da ya shafi al-iman, ƙuduri na zuci. Inda aka yi bayani shari'a na ayyuka na yau da kullum na zamani na zahiri, wannan ayi magana kenan akan al-islam. To kuma kun sani musulunci martaba uku ne. Akwai martabar da annabi ya kira al-iman, in kun karanta hadisin Jibril ko na biyu a cikin al-arba'un an-nawawiyya, hadisin sahih Muslim, da mala'ika Jibril ya zo ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama tambayoyi akan addini ko, yace masa menene imani, ya gaya masa rukunin imani. Yace masa menene musulunci, ya gaya masa rukunin musulunci ko. To kun ga, to suratul baqara ta kunshi waɗannan guda biyar a manufarta na farko da manufarta na biyu da manufarta na uku. Saura abu guda ɗaya shine ihsani, yadda zaka ji kamar kana ganin Allah, yadda zaka ji koyaushe cewa Allah yana ganin ka. Wannan shine martabar ihsani. To wannan martabar shine Allah ya dunkula a wannan ayar da zamu karanta. Sai da duk abin da zaka yi kana jin Allah madaukakin sarki yana gani na, in na saba Allah yana gani na, zai kira ni ya yi min hisabi a kai. To wannan ita ce munasabar aya, wannan aya da ayoyin da suka gabace ta. Bari mu karanta ta domin abin ya ƙara fito mana fili. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
نعم الله مدوكين سركينا شوا لله ما في السماوات وما في الأرض. Na Allah ne duk abin da ke sammai da duk abin da ke kasa wa in tubdu ma fi anfusikum in kuka bayyana duk abin da ke zuciyanku ko rayukanku aw tukhfuhu ko kuka boye shi yuhasibkum bihi Allah to Allah zai muku hisabi dashi na bayyanan da na boyan sayaghfiru liman yasha a sakamakon hisabin nan sai ya gafarta ma wanda ya ga dama wa yu'adhibu man yasha ya kuma azabtar da wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah madaukakin sarki akan komai mai cikakken iko ne wannan aya ta zo bayan wacce ta gabace ta tarufe da alƙawari da narko a ayar da ta gabata ƙarshenta Allah cewa yi wala taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim kada ku boye shaida duk wanda ya boye shaida to lallai mai sabo ne har zuciyarsa wallahu bima ta'maluna alim Allah madaukakin sarki mai cikakken sani ne ba su duk abin da kuke wato in kaga dama yi mai kyau Allah yana sani in kaga dama yi mara kyau Allah yana sani zaburarwa ne cewa ayi mai kyau sannan tsoratarwa ne cewa kada ka kuskura kai mummuna to kamar wannan ayar tana ƙara baka dalili ne cewa Allah ya san komai shine Allah ya fito da abin fili ka gane cewa ya san komai yace maka duk abin da ke sama da duk abin da ke ƙasa nashi halittansa ne mulkinsa ne mallakansa ne wannan lam din duk tana nuna wannan din shi halicci duk abin da ka gani shi ke mallakan kowa da komai haka nan nashi ne shi ke mulki akan kowa da komai to ku bayansa ne in ku har ku bayansa ne to yaya wani aikin ku zai kubuta a gare shi da zai zanto har za ku yi a boye bai sani ba saboda duk wanda zai yi sabo ai a lokacin bai cika hararo cewa Allah yana ganinsa ba ko da ko yana da cikakken masaniyar haka ko to shine Allah yake fito da wannan fili kamar da zaka tada zu a sa maka policeman a zuciyarka muraqabar Allah madaukakin sarki to sai Allah ya kawo wannan mukaddima domin abu ne wanda babu wanda ke jayayya akai akwai wanda ke jayayya akan cewa musamman musulmi cewa Allah shike mulki da mallakan duk abin da ke sama da duk abin da ke ƙasa babu wanda ke jayayyan wannan to in ko haka ne to ai kenan ya san su gaba daya saboda mai shine ya halicce su ya halicci sirrin su ya halicci bayyanan su kenan duk wani abin da bawa zai a ko ina yake a kowane irin yanayi to yana daga cikin khaliqiyar Allah madaukakin sarki da cika da batsewansa ya zanto yana da cikakken sanin duk wannan abun wannan yana daga cikin abin da ke tabbatar da khaliqiyya da rububiyya na Allah madaukakin sarki saboda inda bawa yana da wani yanayi wanda yake iya buya ma Allah madaukakin sarki to a wannan lokacin zai zanto yana cin gashin kansa kenan bai zama bawan Allah madaukakin sarki ba alhali kuwa shi mallakar Allah da abu cikakken mallaka ne bisa haƙiƙa kamar yadda duk sauran siffofinsa haka suke in ya siffantu da abu to bisa kamala ce babu kowane irin tawaya a ciki to haka dangane da mallakansa da duk abin da ke sammai da ƙasa. To wannan shi ma kamar shimfiɗa aka yi domin abin da ke zuwa a gaba, wanda shi ne policeman, abin da zai sa maka muraqaba ne. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Anan Allah bai bi amma fi wa in tubdu da fa ba, domin ya nuna maka shi ma wannan maganan mai zaman kansa ne, kamar yadda sanin cewa Allah shi ne mahalicci, mamallaki, mai mulkin sammai da ƙasa da duk abin da ke cikinsu. Wannan ilimi ne mai zaman kansa wadda babu wanda ke jayayya a kai. To wannan ma haka ya dace ya zanto ilimi mai zaman kansa, kada wani ya yi jayayya a kai kamar yadda babu mai jayayya a kan na farkon. Shi ya sa ba zo da fa ba, an zo da wa. Wawu na aƙafi don ya nuna bambancin wancan da wannan. Alwawu ya tsadi mugayara, malaman nahwu suna cewa in aka faɗi abu kaza aka zo da wawu da wani da wani, yana nufin wani na biyun ya bambanta da wani na farko ɗin, ko a haƙiƙani ko kuma waɗansu siffofi. To Allah sai ce in kuka bayyana, ma'anan bayyana abin da ke zuciya shi ne shelan ta'awun ta hanyar magana da shi, in abin da ake furuci ne da shi kenan, ko kuma aiwatar da abin a fili in abu ne wanda ke buƙatar aiki. Abubuwan da ke cikin zuciyar mutum ai bai fice wannan ɗin, ka kudurta cewa za ka faɗi kaza ko kuma za ka yi kaza. To bayyana abin da ke zuciyar shi ne ka faɗa a fili ko kuma ka aikata yadda za a gan shi a fili shi ma. To a nan Allah maɗaukakin sarki ya bar abin a buɗe, ya ce wa in tubdu ma fi, wannan ma ta shafi komai da komai. Wato abin nan da za ka bayyana ɗin imma alkhairi ko sharri, kowanne ka yi. Haka nan ma abin da za ku ɓoye ɗin, shi kuma ma'anan ɓoye abin da ke zuciya, duk da cewa abin da ke zuciya dama ya ɓoye ki. Allah ya ce in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, ko kuka ɓoye shi, shi ne na ce dama abin da ke zuciya ai a ɓoye ki ko, amma yana ɓoye ne ma wani, kai ka sa abin da ke zuciyarka. To ma'anan ɓoyewa ne shi ne ɓoye ma wani wanda ba ku ba. Sawa'un kun bayyana wa mutane sun gani ko a'a kun bar shi a zukatanku ku kaɗai kuka sani, shi ma dai maɗin ya ƙunshi alheri ne ka ƙudurta a zuciya ko sharri, ka bayyana ko baka bayyana ba. To yuhasibkum bihi Allah, Allah ya fara da abin da ya fi ƙarfi shi ne wanda ya bayyana ɗin. Shi wannan baka buƙatar a gaya maka za a yi ma hisabi ai da abin da ka bayyana ko, amma abin da ka ɓoye ne za ka yi tunanin tana iya ai tun da kai ne kawai ka sani, to ai ba komai. To sai Allah ya fara da wanda kake tunani ɗin, sai ce wa in tubdu ma fi anfusikum, bai tsaya a nan ba, dan a ƙara tsoratar da kai. Kada ka yarda abinda za ka yi a bayyane ko a ɓoye ya saba karantarwar nan da muka ji na suratul baqara, sai aka ce maka to har ma fa abinda za ka ɓoye ɗin, kasancewa ta ya san duk abinda ke sammai da ƙasa. To fa ya sani, ko bai tsaya akan cewa ya sani kaɗai ba, ɗazu da muka ce shi wallahu bi kulli shay'in alim, yana ishara izuwa ga zai muku hisabi, zai ba ku sakamako. To anan sai ya fito da abin fili, ya ce yuhasibkum bihi Allah, Allah zai muku hisabi da shi. Asalin hisabi daga al-husban ne shi ne ƙididdiga, wato duk abinda kuka yi Allah zai ƙirga muku shi, ma'anar Allah zai ƙirga kun ga zai kiyaye shi kenan, kuma ga adadinsa yana nan domin za a ɗora shi a sikeli. Sannan a shari'ance ana itlaƙin hisab ɗin ba wai ƙirga kaɗai ba, ana itlaƙin in an ce hisabi ana nufin bayar da sakamako, sawa'un mai kyau ko akasin haka. Don an ce za a yi mana hisabi ran tashin alƙiyama, ma'ana za a saka mana da abin da muka yi, in mai kyau da mai kyau, in mummuna da mummuna. kuma wanda zai ƙara tabbatar maka da wannan shine da Allah ya fassara imanin hisabi din shine ko a gafarta maka ko a maka azaba ba shine ƙarshen sakamakon ba in an saka maka imma a gafarta maka ne a baka lada ko kuma a baka zunubi a maka hisabi da wannan zunubi sai ce fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha sai ya a sakamakon hisabin kun ga anan ya zo da fa yuhasibkum bihi la fa saboda fa din nan tana zuwa ne a sakamakon hisabi din saboda gafara din da azaba din na zuwa ne sakamakon hisabi din ina ka ce kai kaza ga ladan shi kai kaza ga zanubin sa kaza to sakamakon wannan shine a gafarta maka ko kuma a yi maka azaba in aka ce gafara shine sitar ta'ab a harshen larabci al-ghafru da al-ghufran shine sitar ta'ab akwai shi amma sai a danne shi a binne shi sai zanto babu shi shi yasa mutum bai wa Allah gadara duk abinda Allah zai baka na lada bai kai bayan zarra na alkhairin da Allah ya maka ba mana duk aikin da zaka yi da wanda kake ganin na lada bai kai ni'imar da Allah ma daukin sarki ya maka ba sannan kuma duk yadda kake da kurewa wajen kyautatawa da bauta ma Allah madaukakin sarki to gajiyayye kake zaka yi turafare a wurare da dama saboda haka dole sai in Allah ya rufe waɗansu laifuffukan ka ne zaka iya samun tsira a gaba gare shi shine hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi wannan sahabbai suka ce har kai ya rasulullah yace har ni illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi sai dai Allah madaukakin sarki ya lullube ni da rahamarsa shi yasa duk wanda ya san Allah to kullum yana cikin halin nan biyu tsoro da bege al-khawfu war-raja kana jin tsoron ta saboda ba wanda ke masa girma shine al-aliyul kabir so yawan bautanka da menene bai sa kai girma a idansa da za ka yi masa tinkaho da aikinka ibadan ma sai ya yi maka taufiki kake iya yi shi yasa wasu malamai suna cewa mu ba ma iya gode wa Allah madaukakin sarki sai da taufikinsa don haka duk lokacin da mun gode masa ma godiyar tana buƙatar mu ƙara gode masa shi kansa godiyar tana buƙatar mu gode masa da ya bamu dama muka gode masa to yaushe za mu cika godiyan a gare shi babu sai dai mu yawaita bege ya karɓa mana abin da muka yi kuma kullum mu zanto muna tsoro kada mu faɗa cikin fushinsa to wannan abin da ayar nan take ɗora musulmi a kai kenan shi yasa a nan Allah ya dunƙule waɗansu halaye ne Allah yake yin gafara ɗin ma wanda ya ga dama waɗansu halaye ne ko yanayi ne na rayukanku na ayyukanku da kuka bayyana ko kuka ɓoye wadda Allah yake yin azaba ma wanda ya ga dama a kansu Allah ya bar abin a dunƙule Abbas ibn Ashir yake cewa Allah ya yi wannan dunƙulewan ne liyakuna almu'minuna bayna alkhawfi war-raja saboda mummunai su kasance koyaushe tsakanin tsoro da daidai ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhaba suna begen rahamar Allah madaukakin sarki kuma suna tsoron azabarsa ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiya suna kuroki Allah madaukakin sarki cikin kankan da kai akwai tsoro kuma a ɓoye kuna begensa to haka mummunai suke haka ya dace kowane musulmi ya kasance a kowane lokaci. To anan ne malamai suke bayani akan abinda Allah madaukakin sarki yanayin da ya boye din nan. Ya inganta a hadisai cewa yayin da wannan ayat ta sauka, sahabbai sun shiga cikin hali na zulumi, waɗansu daga cikinsu suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce, ya Rasulullah, idan har duk abin da mutum ya kyamsa a zuciyarsa, sawa'un ya bayyana ko ya ɓoye, sai an masa hisabi a kai, ya Rasulullah, ai babu mai tsira a cikin saboda ai yi maka hisabin kansa ai matsala ne ko? Man nuqisha al-hisaba udhiba, duk wanda aka zo ana masa hisabi ana ce me yasa kai kaza, ai ko ba komai sai ya gumi ko anan gidan duniya ne, duk gaskiyanka idan aka ce to ka zo za a yi ma bincike, kana cikin kwanci hankali, kana jin daɗi ka ce a zo a yi min bincike, haina sai dai mutum ya ce to babu damuwa za mu shirya, amma duk shirin nata in ya zo yana tsoron tumfa, ana iya duk gaskiyarsa a masa bai sai da kwalli ko? Ana iya a ɓoye wani fayil bai san yadda yake ba yanzu, ai kaza ai kaza, zai shiga cikin wani yanayi na wato ainihin zullu. To shi ne suka ce to in har haka ne to ai mana cikin tashi hankali, wa zai tsira a cikinmu? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, a qulu sami'na wa ata'na, ku dai ku ce mun ji mun yi biyayya. Wanda wannan yanayi da suka shiga ciki shi ne ayar da ta zo baya ta ƙara fayyace cewa a halayen da Allah yake magana a nan waɗansu halaye ne, ba duka duk abin da yake a zuciyarka ne za a maka hijabi a baka zunubi a kai ba, a yi maka uquba a kai ba, akwai abin da za a ɗaga kai a kai ba sai an yi maka uquba a kai ba. To shi ne ayat baya ta zo ta yi magana wanda in mun zo kanta za mu fara jawabi, idan take cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat, Allah bai tsora wa rai face abinda take da yalwa na yansa, sai abinda za ta iya cikin yalwa, amma abinda zai zo ranka ba za ka iya control ɗinsa ba, kana da iko a kansa, to bai shiga cikin wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Wannan aya ta ƙara fayyacewa ne, wannan shi ne abinda irin su Abdullahi ibn Abbas suke kira nasakh, ko yana shiga ƙarƙashin abinda suke kira nasakh, cewa wancan ayan ta shafe wannan, ba nasakh da ma'anar malaman baya ba ne cewa ta ɗage hukuncinsu ba, yana nufin ta yi bayani a kansa. Abinda za a kama ku da laifinsa shi ne abinda kuka yi ƙudurta yi, kuka yi azima, kuka ɗau aniyar yi, kuka ƙudurta shi a zuciyarku, ko kuma abinda wanda ake bayyana ne a fili a aikace kun yi shi ɗin a aikace ɗin, amma in bai kai nan ba to ba a yi muku wato ainihin azaba ko a kama ku da laifin wannan. To kuma wannan shi ne abinda hadisai da dama na Annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka fayyace. Annabi alaihi salatu wassalam yana cewa man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasana wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kuma shan wal hasanatu bi ashri amsalha wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasana, duk wanda ya himmatu da yin kyakkyawan aiki kaga himma ta zuciya ce sai bai ba kuma bai samu daman yi ba, za a rubuta masa lada kuma tana iya aninka ba, duk wanda ya himmatu da mummunan aiki amma kuma sai ya dawo bai yi ba shi mai sa bai yi din ba malamai suna bayani wannan suna ce wanda da kansa yayi control din kansa mutum ne yayi himmatu cewa zai yi sata sai kuma yazo ya kame zuciyarsa sai bai yi sata din ba annabi yace kutibat lahu hasana za a rubuta masa lada ladan mai wannan din ladan niyyar satan ko ladan danna niyyar satan hayatar danna niyyar satan hau da shi ma aiki ne a zuciyarsa ya haka na annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatahal Allah madaukakin sarki ya dauke kai wato ya yafe ma al'ummata da abin da ke damfara a zukatansu matakar ba su yi magana da shi ko sun aiwata shi ba wato na abin da ya shafi laifi kenan ko ka kudurta wani abu mummuna za ka yi abin ya zo maka ne kafin ya zauna sai ka yi kokari ka tafiyar da shi baka je ka aiwatar da shi ba ko ko a mummunan nazance ne baka je ka yi ba sai ka bar abin a zuciyarka to Allah ya yafe maka shine hadisin na farko ba yafe maka dai zai baka lada salala kenan daga Allah madaukakin to waɗansu malamai sai suka ga to wannan ayar aika wannan hadisan ai kamar zahirin su ya ci karo da wannan zahirin wannan aya din alhali kuwa hadisan fassara ayar take kamar yadda ayar da ta zo a baya ta fassara aya din so malamai sun yi maganganu da dama wajen bayyana maka iskani da zai iya zuwa maka kamar suna karo da juna القاضي عياض حكى الامام المازري اتكي شرحه وهي سنه صحيح مسلم da bada malamai da suka yi sharhin hadisai din nan sun yi kokarin kawar da iskalin da zai iya zuwa maka tsakanin wadannan hadisai da wannan ayoyi to aka yi irin shi ibn al-qayyim shi ma sun yi bayani akan wannan sannan suka faɗi abin da ke zuwa mutum a zuciya daraja daraja wadansu suna ambatan har darajoji guda tara to sai in ya kai darajar al'azmi ma'ana zuciyarka ta daura aniyar yin wannan abun daga lokacin me za a fara rubuta maka lada ko zunubi amma in abu ne kawai da zai zo kamar yadda annabi ya kira hadithun nafs ko abin da suke kira khatira wanda abu ne zai zo maka kawai farab ya wuce ka ji ni abu kaza ma ya wuce kuma shikenan baka sake tuna shi ba to wannan baya cikin abinda za a yi maka hijabi a kai to ga abinda Abdullahi ibn Ashur yake faɗa a nan yana cewa abubuwan da ke ɗamfarwa a zuciyar mutum idan har kawai abu ne mai zuwa ya yi mata ɗarɗar a zuciya ba tare da mutumin nan ya ɗaura aniyar wannan abun ba to ya ce babu saɓani tsakanin al'ummar musulmi shine cewa wannan shine abin da hadisan inna allaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha yake ne zai zo kawai ya wuce wannan baya shiga cikin abin da za a kira ka a maka hijabi a kansa idan kuma har abin ya damfaru a zuciyarka ya zauna bayan ya zo tsarrrr a makon ya tafi ka riƙe shi kaɗan to in ma ya zanto abu ne wadda aiki yana gino a kai ko ko a'a idan abin da babu wani aiki ne da ke gino a kai misali wata aƙida ce kawai ta zo maka wacce ta saba wa musulunci kamar da abin da annabi ke cewa ɗayan ku shaitan zai ɗamfara masa a zuciyarsa yana tunani ni Allah ya halicce ni wannan ya halicce kaza ya halicce kaza shaitan sai ɗamfara maka to shi Allah ma ya halicce shi sai ka tsaya kana bata lokacin ka wannan already ka riga kai contradiction kanka ai ai mahalici ba a halinta amma shedan zai dan fara maka wannan a zuciya dan ya kai ka izo ga ilhadi to in ka wannan abin ya ci gaba da zama a kanka ya fara haifar maka da shakku to zaka maka da wannan saboda me ya zauna a zuciyarka maka kawar da shi ba shi yasa annabi ya ce kana jin wannan kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka kawar da wannan irin mummunan tunani din ko hasada ta zo mutun a zuciya ka ji cewa waye wannan da har yana da abu kaza ko yana da kaza ne ka ji kai ina ma da hatsari ya zo masa in dukiya ne gaba daya yakan iya zo maka wannan a zuciya amma in ka ce a'udhu billahi ka manta da shi ya wuce amma in ka bari a zuciyarka ka kwana da shi duk lokacin da ka gan shi wannan abin yana zuwa kaga ya zauna a zuciyarka kenan kaga wannan irin wanda muke cewa amma kaga wannan ba dole kai wani aiki ba aiko ba dole ne kai wani aiki to wannan babu sabani za ka kama ka da laifinsa za ka kama ka da laifi saboda me yana shiga karkashin wutsadinka zaka iya kawar da shi ai to in baka kawar da shi ba ya ci gaba da girma a zuciyarka har hasada ta mamaye zuciyarka ga wani ko wance to kaga wannan ko da baka furta shi ba ko ya shiga wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah abin da zaka iya kawar da shi idan kuma abu ne wanda ana iya aiki yana damfarwa a kai a ganshi a fili to wannan shi kuma iri biyu ne idan har ka yi aiki ɗin mana misali abinda ana iya gani shi ne misali da na bayar ɗazu ka ƙudurta za ka saci wani abu ko ya ƙudurta zai saci wani abu kuma ƙudurin yana nan a zuciyarsa amma dai can daga baya sai kuma ya daina kun ga yayi kama da na farkon ko amma na farkon ai ba buƙatar a ganshi a fili saboda ka dole za a kama shi da laifin wannan shi kuma wannan ko da yayi kudurta nufin sata ai sai yayi satan yake zanto yayi laifi kun gane to idan har bai yi satan ba to ba za a kama shi da laifin wannan kudurin ba shi na gaya muku wancan hadisi yake bayyana man hamma bi sayi'atin fa lam ya'malha kutibat lahu hasana saboda dole kuma sai ya zo yayi jihadi da zuciyar ai ko sannan zai ba zai yi wannan sata din ba wannan idan bai yi satan bane da zaban sa bai yi satan bane da mai da zaban sa ba wai ɗan doka ne suka zo suka tare wajen ya ga ba yadda za a yi ya yi satan ya bari ne don ba zai iya ba ya bari ne zai iya ɗin amma ya bari to shi ma wannan ba za a kama shi da shi ba mun gane ya shiga man hamma bi sayi'atin fa lam ya'malha amma idan saboda ya gaza ne ya bari to ya shiga wannan ko bai shiga ba nan malamai suna sabani waɗansu suna cewa ya shiga za a kama shi da laifi saboda me saboda dogewa da yi a kan wannan abin alhali yana da dama zai iya kawar da shi waɗansu malamai kuma suna cewa to ai tun da bai yi ba to ai ba ne ba wata aƙida ba ce ya ƙudurta ba wai ya ƙudurta satan halal ba ne a daman ya yadda haramun ne amma zai fada a saɓo to tun da bai fada ɗin ba to za a kama shi da laifin to gaskiya wannan mutumin maganganun da yake nan guda wannan ya fi kyau a gaya masa cewa za a kama shi da laifin saboda ya tsorata shi ne ma'anar wa'in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu din aiko ya zanto kana bainal khawfi war raja ya tsorata cewa in bai daina wannan abin a zuciyarsa ba to fa Allah yana ganin sa Allah yana ganin zuciyar in za ka yi kuduri ka yi kuduri mai kyau in ka yi kuduri mummuna to maza canza da kanka in wani abu ne daga waje zo ya canza maka ba aikinka ba ne don me za a baka gara basa aikin da ba naka ba kun gane to saboda haka mutumin da yayi wannan to zai samu lada Allah zai samu za a kama shi da wato ainihin laifin. Shi ne ma'ana ayyukan da yuhasibkum bihillah, da muka ce an dunkula a aya din. To waɗannan hadisai da muka karanta da ayar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sun bayyana su. Ayyuka imma na alkhairi imma na sharri. Na'am. Allah madaukakin sarki yace fa yu'adhibu man yasha wa yaghfiru liman yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai. Allah ya rufe wannan ayar ne domin bayyana gamewar ilimansa wanda gamewar ilimin kuma ke nuni akan gamewar kudarsa. To Allah madaukakin sarki mai iko ne akan kowa da kowa, shi ma wannan tsoratar da kai ne da kuma sa maka raja'i. Idan ka yi mai kyau yana da iko ya yi maka kyakkyawan sakamako kuma ya yi alkawari kuma bai saba alkawari. Idan ka yi mummuna yana da iko ya yi maka azaba kuma ya yi narko a kai, kuma in ya yi narko in ya ga dama sai ya cika shi. Allah ya sa mu cikin waɗanda za su kasance a koyaushe suna muraƙabar Allah madaukakin sarki a duk abin da za su. Wannan kuma shi ne tarbiyyar da ma Ramadan da azumi yake mana. Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon minta, ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata, ya shiryar da mu da shiryar Alƙur'ani, ya gafarta mana zunubanmu. Abinda muka faɗa ya zanto daidai farashi daga Allah, muna roƙonsa ya daɗa mana wanda muka kuskure. Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.